A shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Plateau ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar babura a cikin birnin Jos saboda yawan hadira da rasa rayuka dake aukuwa. Majalisar dokokin jihar a wancan lokaci ta amince da amfani da motocin tasi da keke napep don yin sufuri a cikin kwaryar birnin na Jos. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan ayyukan asha da wasu bata gari ke yi da keke napep sun yawaita, wanda ya sanya gwamnati farfado da dokar da za ta tantance masu amfani da kekunan da waɗanda suka mallake su ta hanyar amfani da na'urori na zamani. Kwamishinan sufuri a jihar Plateau, Davo Gyang Jatau, ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don kare rayukan mutane da dukiyoyinsu.
Yanzu kuma ko a keken ma akwai wanda ba a san su ba, suna shigowa sai su dauke mutane, in sun dauka sai a ji ga an gagawa wani wuri. To wannan gwamnati na Barista Caleb Mutfang shi abin da zai shafi ran mutum gaskiya ba da shi ba.
Waɗanne riba za a samu musamman idan aka yi wannan rajista na masu keke ne?
Riban na ɗaya shine duk wanda yake amfani da keke za mu san shi, so idan wata matsala ta tashi za mu san inda matsalar take. Shi yasa kin ga a cikin tafiyan akwai abin da ake ce da shi QR code. Kowace keke da mai keken zai kasance, idan kin doka wayar ki yanzu kin daga wannan QR code zaki ga sunan mutum da adresin shi da phone number shi komai da komai shi, so da duk wanda zai shiga wannan keke zamu gaya wa mutane kafin ka shiga ka daki wayanka snapping din shi zai scanning zai nuna maka information na duk mai keken. In ka yi haka sai ka tura wa next of kin naka, sun san keken wanda ka shiga. Kun ga kuwa idan kowa da ya san an san shi ba zai so ya je aikata munafurci ba. Ko ba
wani lokaci akan samu keke guda yara biyu ko uku suna aiki da shi, ya za ku warware wannan matsalan?
To wanda ya bada keke mu ba ruwanmu da wanda yake ciki, wanda information na shi ke ciki shi za mu kama. Kamar yadda na faɗa da zu, in kun duba titunan Jos, kusan kowace titi a Jos Barista Caleb Mutfang ya canza mata fata. Wannan kuwa da kuda da yake yi, masu amfani kuma da titunan ba su a tunanin su ce menene zamu ga baya wa gwamnati mu goye bayan ta cikin ayyuka da yake yi, sai a dinga doka subvention na federal government kowane wata ana gyara tituna. Sauran mutane jama'ar Plateau suna da abubuwan da ya kamata su mura a gwamnati. Akwai harkokin agriculture da ya kamata gwamnati ta sa amfani a samu mutane su samu abinci. Kun ga idan an sa kudin a tituna duka kawai, kun ga ba za mu kai labari ba. So idan masu amfani da titunan suma sun goye bayan wannan, ba za mu samu matsala ba. Kowa zai iya samu biyan bukata yadda ya kamata. Asibitoci za a gyara, hanyoyi a gyara, agriculture za a gyara, da makarantu duka ko ina za ta samu rataba hannun gwamnati.
Mr. Michael Magaji, shugaban kamfanin Geoparts, kamfanin da za ta tantance kekunan na napep da masu tuka su, ya ce rajistan da za a yi musu ya kunshi taimako daga bankuna.
Ita muna son taimakawa gwamnati a san mutanen da suke amfani da wayannan kekuna a Plateau. Za a ba su, za a yi musu registration, za a ɗauki sunayensu, you know, a san waye ke amfani da wani irin tricycle. Bayan haka kuma za a buɗe musu bank accounts, za a ba su BVN, a ba su NIN. So ta wannan gurin kuma, you know, za su iya samu amfani daga bankuna. Misali a siyo musu kekuna ko a musu wayansu, a ba su wayansu soft loans su yi converting daga petrol zuwa CNG. So kin ga wayannan abubuwa suna cikin benefits za su samu in aka gama wannan registration na nasu.
Ko waɗanda muna ganin su da number na Plateau kamar dama sun yi register, za su sake yin register ne ko kuma dai?
To wannan number kike gani na kungiya ne, ba na gwamnati bane.
To yanzu idan a ce ina da keke ina so in je in yi register, ina zan fara zuwa?
Akwai office ɗinmu a Murtala Muhammad Way, akwai office ɗinmu a Old Airport Road, kuma za mu bi har zuwa cikin tasha ma mu je mu nemi drivers ɗin, don yana yiwuwa cewa ba kowa zai samu zuwa office ba. So za mu je mu neme su, musu register, kuma mu ba gwamnati wannan data ɗin.
Akwai kuɗin da za a biya ne?
Akwai registration da su yi, saboda akwai kin san akwai abubuwa da za a yi printing, za a yi producing, akwai handbook da za a yi producing, to duk wannan abubuwa kin san kuɗi ne.
Idan wani ya ƙi yin wannan register, ina hukuncinsa?
Ito kin ji da gurin commissioner yace sun bada umarni cewa duk wanda bai register ba ba za a bar shi ya amfani da keken ba. So bayan an gama wannan an bada deadline din ba su zo ba, an san mutane nawa, to government ya fara su kansu za su fara bincike, you know, an za su tambaya kowa ya nuna shaida cewa ya register.
Hajiya Fatima Idris Gindiri, ɗaya daga cikin waɗanda ke harkar sayan kekunan da ba da su ga matasa, ta ce sun yi na'am da matakin tantancewar don tsaftace harkar kasuwancinsu.
Ina sayan keke na fe, muna siya, muna ba ma masamari, su kuma muna matukan musu godiya. Domin wanda ya zo ya nuna ci gaba da daɗin tafiya, mukan ji daɗi mu tafi da shi. Har yau akwai wanda sun mallaki gidaje mu a ƙarƙashinmu, to mu muna farin ciki.
To da yake kuna ba samari waɗannan kekuna, kuna tantance irin yaran da kuke ba su waɗannan kekuna don wani lokaci akan samu matsaloli ko da na tsaro ne, an sace waya, an sace kaya a cikin keke, kuna tantance waɗanda kuke ba su?
Kwarai da gaske muna tantancewa, domin wannan dukiya ne mai girma. Kamar mu yanzu, kamar BIO in sun tashi za su je su yi nasu, da two guarantors za su rubuta a yi wannan PT number na keke. Muna kuma registration number a gurin Internal Revenue. To idan mun gama wannan, kuma idan muka dawo gida saboda kalubalen da muke samu gefen lawyoyi da kotuna gaba daya, to anan ma mukan zo mu yi wannan a gida. Na zan zo in zauna da ni da yara na, domin ni kamfani na nawa ne mai zaman kaina. Zan zo in zauna ina da form dina, ina sai da shi naira 1,000. To idan na zo na zauna, waye sunanka, waye babanka, da ka ina kake? Muna samun direbobi daga garuruwa dai makwabtan state din na Plato. Akwai kaman Bauchi nan, Kaduna samu naka, da kuma yan gurare dai na kusa-kusa da mu. To muna ba da wa'innan kekuna a wannan.
Gashi na an ce za a fito da wani tsari na tantance ku waɗanda kuke ba da kekunan nan da su ma waɗanda suke karɓan kekunan nan. Ya kika ji da wannan?
Muna da kamfanin nuka wanda sun yadda da mu ma, yau ko ba ma wannan abu ba, suna turo mana ka daga state.
Kin amince a yi
wannan? Amince da wannan abu 100% idan alkhairi yana cikin shi. Kuma ni ina roƙon haɗin kan yaranmu, mu ma a kira su kamar inda na faɗa a ciki, su zo su ba da haɗin kai.
Abdulkarim Mahmud daga unguwar Dogon Ƙarfe a Jos na daga cikin waɗanda suka fara cin gajiyar maida injinan keken nasu zuwa amfani da makamashin gas maimakon man fetur.
A zahirin gaskiya a wannan aiki namu, akwai waɗanda suke shigowa ba aikinsu ba ne, za su shigo su ɓata mana sana'a. Gaskiyan kenan. So na ji daɗi sosai da aka ce za a san information na duk wanda yake tukata.
To gashi nan kai kekenka na ga har an canja mata daga fetur zuwa gas.
Na samu kaina a wannan lamari ne, akwai wasu kamfani da suka zo mana da talle irin haka. Muka ce to wannan ai ci gaba ne, ya kamata mu karɓe shi hannu bibbiyu. Zan iya amfani da gas a duk lokacin da nake so, zan kuma iya yin amfani da fetur a duk lokacin da nake so.
To yanzu tun da ka fara amfani da wannan gas, kana ganin kamar wanne yafi sauki?
A zahirin gaskiya wannan gas din yafi fetur sauki, gaskiyan kenan. Ta yanda a rana daya zan zuba fetur na 5,500 kafin in sami in iya samun 9,000 ko 10,000. Amma idan na sa 3 kg, saboda tukunyan namu dan karamin tukunya ne, 3 kg ne. Idan na sa 3 kg daga 6 na safi, zan iya kaiwa har karfe 6 ko 5 na yamma a wannan 3 kg din. Kuma zan iya samun 8,900. Kowane kg ina siya 1,000. Wani kuma ina siya 950, amma 3 kg in kin yi lissafi zai baki 3,000 kenan, ko kuma 2,800 da naira 50. Wannan tsari da aka kawo, kirana ga duk wani direban da yake tuka keke na fef ba a Jos ba, a duka Najeriya ma, idan zai ji shawara na, wannan tsari ne mai kyau.
Gwamnatin ta jihar Plateau dai ta bayo kamfanin kwanaki 30 kacal ta yi rajista wa dubban keke napep da ke aiki a fadin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.